بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومحمد سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد وبركة مدسادوا أولنا يمتي نرانا أكو قوة رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريه دا أربعين دبيو ودى تي دي دي da ranar 15 ga watan hudu shekara ta 2021 ta miladiya za mu yi majalisi na uku a cikin majalis din tafsirin alqur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya za mu tashi aya ta 61 a cikin suratul nur amma kafin nan zamu amsa tambayoyi kamar yanda aka saba wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim to wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malan tafsirin Sheikh Muhammad al-Amin al-Azbul an-Nayyir ne ko al-Munir da kuma adwa'ul bayan wanne malam zai bada shawarin dalibin ilimi ya fara nema Allah jalla wa ala ya kara maka hasken zuciya amma tafsirin farko da ka ambata al-adhbun nayyir ko al-adhbun munir ban san da ka rubuta shi ban san tafsirin ba kuma ban san Sheikh al-Amin yana da wani tafsiri banda adwa'ul bayan ba amma adwa'ul bayan shi tafsirul qur'an bil qur'an ne tafsirul qur'an tafsirin qur'ani yake yi da alqur'ani saboda haka ayoyi wadansu ayoyin da dama bai yi tafsirin su ba sai ayoyin da fassarar su ta zo a cikin alqur'ani sannan kuma a cikin tafsirin yana wato shimfida magana mai yawan gaske idan bigiran yazo na hukunci kamar yanda yayi a cikin tafsirin suratul baqara a wajen ayoyin saki ya shiga cikin masail na fiqhu da akan masalar at-talaq marratan saki uku da kuma kamar yanda yayi a tafsirin suratul hajj wajen bayanin hukuncen haji wanda sai ka dauka ma kana karanta littafin fiqhu ne ba littafin tafsiri ba ala ayi hal shi sul tafan tafsiri ba wani wanda yake ike wadatarwa ga wani sai dai ga dalibin ilimi wanda ya kamata ya fara gabatarwa sune a cikin tafsirai waɗanda suke masu sauki kamar tafsirin As-Sa'idi Abdurrahman ibn As-Sa'idi tafsirul Karim al-Mannan at-Taysir da kuma kamar tafsirin Al-Jalalain na al-Imam Jalaluddin al-Mahalli da Jalaluddin As-Suyuti saboda saukin sa da kuma intiza'in sa yawanci daga tafsirin Abdullah ibn Abbas akwai kuma at-tashil fi ulum at-tanzil na ibn juzay shi ma tafsiri ne a bisa irin wannan tsari mai sauki sannan kuma shi kansa tafsirin ibn kathir saboda shi ya tara tafsir bil ma'thur da kuma tafsir ta sauran nahiyoyi na wato lugar larabci kuma tare da ibara mai saukin gaske wanda yake mai fara karatu mai fara neman ilimi na wannan fanni na tafsiri zai samu saukin sa amma kamar yanda na ambata babu wani tafsiri da za a ce ya wadatar to sannan kuma ga tafsirin da yawanci muke amfani da shi anan wajen karantawa tafsirin Shehu Abdullahi Gondu kifayatu du'afa as-Sudan fi bayani tafsiril Qur'an wanda shi ma yayi shi a bisa zubin yadda al-Jalalain tafsirin Jalalain yake tare da karin sauki da kuma karin fa'idodi wanda yake kawowa da kuma irin sanin yanayin da muke ciki saboda yayi shi ne ga wato rauna na kasar Sudan wato mu kenan saboda haka shi ma wannan tafsiri yana da kyan gaske wajen kusantar da ma'anar alqur'ani sai dai kamar yanda za a lura ba kawai za a takaita akan tafsiri ɗaya bane saboda shi ilimin alqur'ani Allah fatahi yake yi ga bayinsa kamar yanda sayyidina Ali ibn Abi Talib yace illa fahman yu'tihi Allahu man yasha'u min ibadi sai fahimta wanda Allah yake ba mu wanda yaso daga cikin bayinsa saboda haka da yawa sai ka ga wani malami Allah ya masa fatahi fatahin da bai yi ma wani ba saboda haka ka ga ya kawo abubuwa a cikin tafsirin sa wanda ba sa cikin wadansu dan haka babu wani guda ɗaya da zai wadatar ga barin sauran Allah madaukakin sarki ya ba mu wato hasken fahimtar alqur'ani ya kuma ikon aiki da shi to tambaya ta biyu wannan yace Allah shi kara malan lafiya da nisan kwana amin dan Allah malan ya hukuncin masu zuwa gidan mutane ba tare da sun sanarwa ba tare da sun sanar ba ba tare da sun sanarwa da mai gidan za su zo ba wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai zo a cikin ayat da zamu karanta yanzu insha Allah ce akwai tafsil saboda haka zamu amsa tambayar a cikin karatun ayar da za ta zo insha Allah in ma muka karanta ayar ma zama a fahimci amsar tambayar na'am amin sannan wannan yace Allah ya karawa malan lafiya amin malan dan Allah ina neman addu'a bashi yayi min yawa idan ba idan da za a tara duk abinda na mallaka ba zai biya mini ba ma'aikaci ne ni ana biya na albashi kuma ina dan taba kasuwanci amma wallahi malan na rasa yadda zan yi albarkacin wannan wata mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya maka Allah ya yi maka wanda duk suke cikin bashi Allah ya biya musu hakika yana ɗaya daga cikin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yawan neman tsarin Allah daga gare shi shine neman tsarin Allah daga bashi Allahumma inni a'udhu bika minal ma'thami wal maghram Allah ina neman tsarin ka daga sako da kuma bashi saboda irin abubuwan da ya da bashi yake cike da shi na kuntatar rayuwa da kuntatar zuci da kuma wato bijirar da kai ga wulakanci saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'o'in neman tsari daga bashi daga cikin wannan daga cikin addu'ar da ake bayan daga cikin sigogin addu'ar da suka zo da ake yi bayan sallar farilla kafin ai sallama wanda har waɗansu ya kai ma waɗansu malamai suke cewa wato farilla ce wannan addu'ar amma wannan magana ta su ba ita ce sahihiya ba mustahabbi ne sunna ce yin wannan addu'ar Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa a'udhu bika min adhabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil masiih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min al ma'tham wal maghram ya zo da wannan karin na biyar cikin abubuwan da yake neman tsari da su shine laifi da bashi da kuma irin addu'o'i da akwai ya nuna ma ya koya ma sayyidina Ali radiyallahu anhu cewa idan yazo bacci daga cikin addu'ar da zai yi yayi Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim munazzilat tawrati wal injili wal furqan hayya zuwa inda yake yake cewa Allahumma antal awwal falaysa qablaka shay wa antal akhir falaysa ba'daka shay wa anta adh-dhahir falaysa fawqaka shay wa anta al-batin falaysa dunaka shay iqdi anni ad-dayn wa aghnini min al-faqr wa tukbiya mun bashi kuma ka wadata ni daga talauci in mutun yazo kwanciya suna nan cikin addu'o'in da cikin littafin Hisnul Muslim littafi mai albarka inda diya kawo waɗannan addu'o'i mutun kada ya sake da su to sannan kuma mu sani wannan ba abu ne wanda yake ba abu ne wanda yake nuna rashin addini ba sai dai shi bashi idan mutum ya yi shi domin wato abin da yake ba larura ko bukata ta rayuwa ba domin ya ji daɗi da sharholiya kuma alal misali mutum ya ci bashi domin ya ɗauki iyalansa gabaki ɗaya su tafi hutu a je a kashe kuɗi a tafi hutu kuma duk da kuɗin bashi haga wannan wauta ce da rashin hankali da kuɗin wani ka je ka yi wannan al'amari wanda yake ba larura ba ba abin da za a ci ba ba magani ba ba kuɗin makarantar yara ba bal sai ka ga irin wannan ma wani lokaci wato ƴaƴan suna makarantar gwamnati inda ba a biyan kokobo amma sai a kashe kuɗi dan duk a tafi umra amma kuma ba za a biya musu kuɗin makaranta kyakkyawa ba to kaga wannan rashin kyakkyawar tasarrufi ne irin wannan hajaru ya kamata a yi masa a cikin dukiyarsa a ce ba zai iya kawai za a tsaya da yi akan in albashin ya zo a ce to ga abin da za ka yi da shi dan ba ya nuna bai iya tasarrufi da dukiya ba to irin wannan shine ma har malamai suke cewa wannan irin wanda ya ci bashi ta wannan fuskar kamar yadda yake a cikin furu'an malikiya wanda ya ci bashi da irin wannan zimmar ba a bashi daga zakka domin ya biya bashinsa domin ya ci bashin ne ba ta fuskar larura ba ya ci bashin ne ta fuskar tabargaza to irin wannan ba a masa, amma dan mutun ya ci bashi ta fuskar larura har ya fice abin da ya mallaka, wannan irin wannan yana faruwa hatta ga salihan bayi Mu'adh ibn Jabal tare da matsayinsa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da cewa a cikin wannan al'umma shi yafi kowa sanin halal da haram, kuma ya kama hannunsa yace ya Mu'adh wallahi ina sonka, yayi rantsuwa yace yana son sa, amma duk da haka da bashi yayi ma Mu'adh yawa sai sa ai masa wasusu, aka zo masu haƙi aka ce ku zo ga dukiyar sa nan, kowa ya dauki abin da zai iya dauka domin bashin da ake bin sa yafi abin da ya mallaka, yace to iyakar abin da ya mallaka shi kowa yake da shi, ba ku da sama da haka, saboda haka ai ta asa wannan ya dauki abin da yake zai kai rabin bashin sa, wannan ya kai sulusi, wannan ya kai rubu'i haka, saboda haka wannan ya faru ne a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ga Mu'adh ibn Jabal. Don haka mutum a kula wajen cin bashi, ba kowace mutum zai ci bashi ba bisa larura ko bisa bukata, amma ba bisa tahsinat ba, kamaliyat ba a cin bashi don kamaliyat. Shikenan, alhamdulillah, assalamu alaikum, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على تأكلوا من بيوتكم أو بيوت ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمالكم أو بيوت أعمالكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
الله جل وعلا يتي ليس على الأعمى حرج باب لي في على الأعمى أكم مكاه ولا على الأعرج حرج هكذا ما باب لي في أكن غرغو ولا على المريض حرج هكذا باب لي في أكن مر لافيا ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم هكذا باب لي في أكنكو دغا كوتشي أبنشي دغا جداجنكو أو بيوت آبائكم كو جداجن إيايانكو مزا أو بيوت أمهاتكم كو جداجن إيايانكو ماتا أو بيوت إخوانكم هو جدا جن أن أونكم مزا أو بيوت أخواتكم هو جدا جن أن أونكم ماتا أو بيوت أعمامكم ko gidajen baffanninku maza aw buyuti ammatikum ko gidajen gaggwanninku ƴan uwan mahaifinku mata aw buyuti akhwalikum ko gidajen kawunnanku ƴan uwan mahaifiyarku maza aw buyuti khalatikum ko gidajen gaggwanninku ƴan uwan mahaifiyarku mata aw sadiqikum ko kuma aw ma malaktum mafatihahu ko kuma gidajen da kuka samu mallakar mabudansa mabudan gidajen wato ma'ana kuka zamanto an dauke ku aiki da kula da gida da kula da abin da ke cikin gidajen ko suto da kula da abincin da ke wajen aw sadiqikum ko gidajen abokanku laysa alaykum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata babu laifi akanku ku ci tare ku ci abinci tare aw ashtatan ko daban-daban fa idza dakhaltum buyuta to idan kuka shiga gidaje wato idan kuka shiga gidajen juna fa gidajen wato wasunku fa sallimu ala anfusikum to ku yi sallama akan kawukanku wato wato ku yi sallama ga waɗanda suke ciki wato kowa wanda ya shiga ya sallama ga waɗanda suke cikin gidan tahiyatan min indillah gaisuwa wadda take daga Allah mubarakatan mai tarin albarka tayyibatan mai sanya farin ciki kadhalika wato mai faranta rai kadhalika yubayyinu Allahu lakumul ayat kamar yanda Allah yayi wannan bayani daki daki to haka Allah yake bayyana ayoyi la'allakum ta'qilun domin ku samu hankali domin ku hankalta ku zamanto wato masu hasken tunani wannan ayar ita ma ta ga cikin tamamul isti'zan yadda alaka take ta neman izini da kuma mu'amala tsakanin musulmi wanda suke wanda take kyautata zamantakewar su Allah ya bude da bayyana masu waɗanda babu laifi a kansu saboda uzuri da hanzari shine aka ce laysa alal a'ma haraj wannan ayar tana daga cikin abinda masu tafsiri suka yi ta kai komo wajen bayyana ma'anarta shin wannan laifin yana da alaka wannan ayar tana da alaka da abinda ya zo bayan ta wala ala anfusikum koko daban take mafiya yawan malamai kuma mafi rinjaye shine ba ta da alaka da abinda ya zo a ƙarshen ayar wannan aya ce wadda take bayanin abin kwatankwacin abin da ke cikin suratul fathi da suratul bara'a na cewar masu uzuri babu wani laifi a kansu a cikin dukkan abin da uzurinsu shine ya hana su yinsa saboda haka makaho babu ba shi da laifi a kan abin da aka shardanta ma mai gani yayi abin da dole sai da idanu za a yi to idan mai kaho idan makaho bai yi ba ba shi da laifi saboda ba shi da ido haka zalika gurgu ba shi da laifi idan bai aikata abin da aka shardanta wa mai iya tafiya yayi ba haka zalika mara lafiya ba shi da laifi idan bai aikata abin da aka shardanta ma mai lafiyar jiki yayi ba wanda yawanci wannan ayar a suratul bara'a ta zo dangane da jihadi laysa 'ala ad-du'afa'i wala 'ala al-marda wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idha nasahu lillahi wa rasulihi a cikin suratul fath kuma aka ce laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raji harajun wala 'ala al-maridi haraj wa man yuti' illaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa man yatawalla yu'adhibuhu 'adaban alima wannan duk akan jihadi ne wato babu laifi akan makaho idan bai je jihadi ba saboda jihadi yana buƙatar mai ido wanda yake zai iya sanin inda yake tafiya kuma zai iya ɗaukan makamin ya yaƙi wanda makaho ba zai iya yin wannan ba gurgu babu laifi a kansa idan bai fita jihadi ba saboda fita jihadi sai mai lafiyayyar ƙafa wanda zai iya tafiya saboda haka abinda ake buƙatar ya yi na fita jihadi ba shi da ikon yi haka zalika mara lafiya ba shi da laifi idan bai fita jihadi ba saboda ana buƙatar lafiyar jiki kafin a yi jihadi to ba kawai jihadi ba duk wani abu wanda ake buƙatar gushewar wannan uzuri kafin a yi to babu laifi idan mutum bai yi ba saboda uzurinsa wannan kuma dai yana cikin rahamar Allah ga wannan al'umma inda Allah ta'ala ya ce fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gwargwadon ikon ku. Abinda shine zaka iya yi to ka tsaya a kansa. Shi yasa daga nan malamai suka dauki ka'ida wato al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Abinda mutum zai iya yi to baya saraya baya faduwa saboda abinda ba zai iya ba. Wato ma'ana kai daidai gwargwado. Dan haka idan mutum wato zai iya yin sallah a tsaye tare da jingina saboda uzuri to ba zai je zuwa ga sallah a zauna ba saboda tsayuwar za ta yi tare da jingina saboda haka tsayuwa rukuni ce ba za ta fadi ba saboda zai iya yin ta ya koma ya zuwa ga sallah a zauni haka zalika idan zai iya sunkuyawa ya yi ruku'u to ba zai ima'i ba idan zai iya sunkuyawa ya yi sujada ba zai yi ishara ba saboda duk wannan ka'ida fattaqullaha mastata'tum da kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum idan yayin da na umarce ku da al'amari to ku yi aikata shi gwargwadon ikon ku to haka zalika nan aka kore laifi ga waɗannan jinsin domin ishara ga makamantan su duk wanda yake da wani hanzari wanda wannan hanzarin shine ya hana shi yin aiki kamar yanda wato Allah ya so a yi to wannan hanzarin nasa ya bashi uzuri babu laifi a kansa to aka ambaci waɗannan domin a nuna tamamin rahmar Allah ga masu ga mazowa uzuri makanta da gurgunta da rashin lafiya kuma shi yasa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum yayi tafiya ko yayi rashin lafiya Allah zai bashi ladan abin da yake aikatawa da ba don wannan uzuri ba kamar yana lafiyayye kuma mazaunin gida kamar yana lafiyayye mazaunin gida idan mutum ba zai iya yin sallar ba zai iya yin sallolin nafilar da ya saba yi ba ko tilawar da ya saba yi saboda rashin lafiya saboda wani zazzabi ko mashashara ko kuma ya samu wani uzuri na wata rashin lafiya da ya hana shi ya rinka tashi yayi irin abin da yake yi na ibada to Allah zai rubuta masa wannan abin tamkar yana nan lafiyayye babu wannan uzuri wannan yana daga cikin rahmar Allah da karamcinsa to ɗaya ma'anar wanda suka ce ayat tana da alaka da abin da yazo a ƙarshe domin abin da yazo a ƙarshe ne ba da izini ne ga mutum ya ci abinci a gidan da ba gidansa ba ko da waɗanda suke a cikin wannan gidan ba sa nan ko da ba a gayyace shi ba ko da ba a nemi ko da bai nemi izinin ya zo ya ci abincin ba aka ba shi damar ya yi wannan to sai suka ce wannan yana da alaka da masu uzurin nan wato makaho babu laifi a gare shi ya zauna ya ci abinci tare da mai gani babu laifi ya ci abinci tare da mai gani wato mai gani kada kai kyashin ka ci abinci tare da makaho ka rinka ganin zaka cuce shi wata kila tunda baya gani ba zai ga inda aka sa man shanu ba ya taba wajen ba zai ga inda nama yake ba sai ya rinka lalube yana in hannun sa ya fada kan kashi ko kuma ya fada kan wato lami shikenan shi ya rasa jin dadi kai kuma ka je ka cinye duk mai dadin saboda kana gani to kar wannan ya sanya ka ka rinka jin kai laifi wato ka rinka jin cewar wato makaho ya rinka jin yayi laifi ya sa dan uwansa cikin damuwa wajen cin abinci tare da shi kamata yayi da idan zai a ci abinci a ware na makaho daban a ware na mai gani daban kada a samu wannan rashin daidaituwa to waɗansu sai suka fassara ayar akan wannan wato suka kayyade korewar laifin da halin ciyayya cin abinci tare haka zalika ma'a gurgu shi ma wato babu laifi a ci abinci tare da shi kada a rinka ganin kan cewar illarsa ta gurgunta za ta sanya wato idan an gayyace shi kan ya zo ya ci abinci ba zai iya zuwa ba ko zai yi latti har a ci abincin mai kyau ya zamanto sai saura zai ci wannan ya sanya ya rinka jin ba daɗi wajen a gayyace shi cin abinci wanda zai rinka ganin kamar wato ya takura ma 'yan uwansa musulmi to aka ce babu laifi a gare shi haka zalika marar lafiya shi ma babu laifi a gare shi wato babu laifi a gare shi yayin da zai ci abinci kada ya rinka ganin kan cewar wato ya rinka jin cewar masu lafiya suna ganin kamar wato sun yi cuta to babu laifi ya zona ya ci abinci ɗaya daga cikin kuma fuskar da suka ambata na gurgu shine saboda yadayin kafarsa watakila in yazo zama sai ya zauna a wajen mutum biyu yayi babaki yare saboda larurar kafarsa to wannan ya sanya shi ya rinka jin nauyi idan aka gayyace shi cin abinci yace ba zai je ba to sai Allah ya ce masa babu laifi akan ka saboda larura to kun ga wannan shine fuskar cewar wannan farkon ayar yana da alaka da karshen ayar cewar korewar laifin akan sha'anin wato gayyata ne na azo a ci abinci tare kada waɗannan masu uzuri su rinka ganin wato sun takurama waɗanda suka gayyace su wajen cin abinci to saboda haka aka ce kada su samu damuwa akan wannan su ci abincinsu in an gayyace su su je kuma kada su ɗauka cewar za a rinka kyamarsu ko za a rinka jin cewar an cuce su wannan kada ya zamanto wani hanzari a gare su saboda wato kada ya zamanto wani sanadiyar damuwa a gare su to wannan dangane da masu uzuri kenan to sannan kuma aka koma akan mumumine akan wanda mu aka yi mana khitabi aka ce wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum babu laifi a gare ku ku ci abinci a gidajenku to wannan malamai suka ce a'a to menene wannan ai shine asali mutum ya ci abinci a gida dan haka dan me za a ce babu laifi ya ci abinci a gidansa to mun kuma mun san alqur'ani magana Allah ce mai hikima ba yadda za a yi ai magana wanda zai zama to tahsilul hasil samar da abu wanda yake saman meni to wannan abun ma'ana biyu malaman tafsiri suka ambata ma'ana ta farko babu laifi ku ci abinci a gidajenku wato koda wanda kuka saba cin abinci da shi baya nan kamar miji ya ci abinci shi kadai ba tare da ya jira matarsa ba ko mace ta ci abincinta ita kadai ba sai ta jira mijinta ba babu laifi babu laifi dan mutum ya ci abincinsa ba tare da ya jira an haɗu ga baki ɗaya tare da sauran mutan gidan an ci abinci ba kada mace wato ta rinka ganin kan cewar wato mijinta ya yi babakere ya cinye mai kyan ya bar mata saura kamar yadda al'adar larabawa kun san al'adar larabawa saboda isa matuƙa wajen girmama bako idan balarabe yayi bako aka yanka masa dan tauri ko akuya aka dafa aka gasa ragon aka zo shi bakon aka sa masa gabaki ɗaya ragon ake sa masa a gaba da abincin kuma kai mai saukar bakon ba za ka ci ba sai dai ka rinka gutsura masa loma kana sawa a gabansa yana ci kana ce masa hira yana cewa ka ci yana cewa ai zan ci ka rinka kamar kana ci ita kuma matar gida ba za ta ci ba abin da ya saura shi za a je a kai mata wannan al'ada har yanzu larabawa al'adar su kenan in aka yi bako sai dai ta ci sauran abincin da bako ya ci uwar gida fa mai gida fa kenan to ballantar to saboda haka kaga za a ce me za a ce wannan kaga yafi karfin a ce masa mijin ta ci aiko saboda shine mai control to ba ta da ta cewa to wani lokaci wato sai masu wannan fuska ta tafsiri suka ce wato babu laifi miji ya ci abinci shi kadai ba tare da ya jira matarsa ba in yaso ita ta ci saura ko ita mace ta ci abinci ita kadai ba tare da ta jira mijinta ba in yaso shi ya ci sauran saboda abu ne wanda yake shakudayya tsakani ya kamata ta sa ai majuna izini saboda haka anan aka dauki ka'ida izini ba sai an yi shi da baki ba da hali na al'ada za a iya tabbatar da izini wato yanayin zamantakewa ya sa babu laifi mutane ba sa jin wani abu idan mutum ya ci abinci a gidansa shi kadai ba tare da sai ya jira sun ci da matarsa ba ko mace ta ci abinci a gidanta ba tare da sai ta jira mijinta ya dawo daga aiki sun ci abinci tare ba wannan wata fuska kenan na tafsirin an ta'kulu min buyutikum ku ci abinci a gidajenku fuska ta biyu suka ce ma'anar wannan ayar shine babu laifi ku ci abinci a gidan ƴaƴanku saboda ƴaƴanku kamar mallakarku ne tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anta wa maluka li abika kai da dukiyar taka dinna mahaifinku ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka zalika hadisin Abi Huraira yace inna atyaba ma ya'kulu almar'u min kasbi yadihi wa inna auladakum min kasbikum, mafi tsarki mafi halal din abinda mutun yace shine daga abinda yayi tsururi daga aikin sa, abinda gumin sa ya bashi, kuma dan mutun yana daga cikin gumin mutun, yana daga cikin aikin sa. Saboda haka babu laifi a gare ku ku ci abinci a gidan ƴaƴanku ba sai kun nemi izini ba, ba sai kayi ma danka waya ka ce to gobe fa zan zo cin abinci ba, ko jibi zan zo cin abinci, ko ka shirya min abincin rana, ko ka shirya min abincin dare. Babu laifi kawai ka je gidan danka ka ci abinci, babu laifi a gare ku. An ta'kulu min buyutikum ay min buyuti abna'ikum, daga gidajen ƴaƴanku, aw buyuti aba'ikum, ko gidajen iyayenku maza. Babu laifi ba sai ka nemi izini ba ka je gidan mahaifinka ka ci abinci, ko gidan ɗakin mahaifiyarka ba sai ka nemi izininta ba ka je ka ci abinci, ko gidan ƴan uwanka maza, sawa'un shaqiqai ne ko li abai ko li ummai, ba tare da ka nemi izini ba ka je ka ci abinci a gida. Haka nan ƴan uwanka mata, shaqiqai ko li abai ko li ummai, ba tare da ka nemi izini ba, an baka izini kawai ka je a sa maka kwananka, ko ka je abincin da aka yi kai ma ka sa hannu a ci da kai, ko gidan baffanninka su ne ƴan uwan mahaifi, sawa'un ƴan uwan mahaifin nan naka shaƙiƙansa ne, li'abbansa ne ko li'ummansa ne, duk ana kiransu al'am baffa. Aw buyuti ammatikum, ko gidajen ƴan uwan mahaifi wato gwaggwanninku wato su ne ƴan uwan mahaifi maza, ƴan uwan mahaifi mata su ne shaƙiƙan mahaifinka mata, ko li'abbansa ko li'ummansa, ko kuma buyuti akhwalikum, ko gidajen kawunanku wato ƴan uwan mahaifiyarka, ƴan uwan mahaifiya su ne wato ƴan uwan mahaifiya shaƙiƙai ko li'abbai ko li'ummai, ko ƴan uwanta mata su ma kazalika. Aw ma malaktum mafatihahu, ko kuma gida da aka baka mabudansa, wato aka baka mabudan store dinsa, ko aka baka mabudan wato shiga kula da gidan, ko kuma gadinsa, shi ma babu laifi ka iya cin abinci idan wannan a maimako wato ba a ware maka albashi ba, amma an ware maka albashi to sai da izini. Idan an ware maka albashi sai da izini, sai dai idan al'ada ta hukunta cewa cin abinci a cikin irin wannan gidan ba sai da izini ba, ko kamar mutum yana gadin lambu mangwara yayi, ya tsinki mangwara ya sha, ko ya kari masara ya gasa ya ci, babu laifi yayi wannan, amma ba ya karya ya sa a cikin huhu ya sa ya jefa a baya ba, ya tafi gida ya ce zai ciyar da iyalinsa, domin wannan ba a bashi, sai an bashi izini bis saraha. Amma wanda zai ci a cikin gonar, wannan cewar shi mai kula da wajen ne ya fada ƙarƙashin wannan ayar, aw ma malaktum mafatihahu aw sadiqikum. As-sadiq shine an dauko shi daga as-sidq ne, wato gaskiya, wanda kake masa soyayya ta gaskiya shi ma yake son ka soyayya ta gaskiya, shine ma'ana as-sadiq. Fa'ilun ne bi ma'ana wato bima'ana siga ce ta mubalaga ta sadiq, wato mai gaskiya. As-sadiq wato mai isa matuƙa wajen nuna maka gaskiyar soyayya, to shi ma wannan babu laifi ka ci daga a cikin gidansa, ba tare da sai ya gayyace ka ba. Mafhumin wannan ya nuna kan cewa kada ka je ka kutsa kai gidan mutum sai ya gayyace ka, kamar yadda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dhana lakum ila ta'ami ghayra nadhirina inahu, ya ku wanda suka imani kada ku shiga gidajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai idan an kira ku an gayyace ku don ku zo ku ci abinci. Shine to kaga idan ba haka ba, ba za ka je gidan mutum kawai ka kutsa kai ba, ba tare da an gayyace ka ka ce za ka je babu izini ba, sai an baka izini an gayyace ka. Shi yasa aka sanya daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi ijabatud da'i, amsawar gayyatar wanda ya gayyace ka. Idan aka ce da Allah na yi abinci yau na shirya bude baki a zo a yi bude baki a wajina to wajibi ne ka amsa sai in kana da uzuri bal koda kana azumi aka gayyace ka cin abincin rana ka halarta fa in kana muftiran falyat'am in mutum baya azumi ya dandana ya ci wa in kana sa'iman falyusalli in azumi yake yi falyusalli ya masa addu'a ko ko ya salla ya tashi ya salla raka'a biyu a waɗansu aka suka fassara hadisin an ji an ce falyusalli wato ya salla wato in kana azumi sai ka je kai ta nafila ba za ka ci abinci ba a in kana azumi kai masa addu'a kuma har aka nuna mana irin addu'ar da mutum zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam da yaje gida aka gayyace shi yace abinci yace allahumma afkir lahum allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum Allah kai ka sanya musu albarka a cikin abin da ka azurta su da shi kuma ka ji kansu kuma ka gafarta musu kai rahama a gare su a wata riwayar kuma da aka gayyace shi bude baki yace aftara indakum as-sa'imun wa akala ta'amukum al-abrar wa sallat alaykum al-mala'ika wa dhakarakum Allah fi man inda wato ku zamanto waɗanda masu azumi suke karya azumin su a wajen su wa kuma waɗanda al-abrar nagartattun bayi suka ci abincinsu wato nagartaccen bawa ya ci abincinka wanda in ya ci abincin zai je ya kona shi a cikin sallah da jihadi da taimakon bayin Allah ba wanda in ya ci abincin zai je ya kona shi a cikin rawa ko ya je ya kona shi a cikin kai komo wajen saban Allah ba al-abrar su ci abincinku wa sallat alaikumul mala'ika kuma mala'iku su yi muku addu'a wa dhakarakumullahu fi man inda kuma Allah ya ambace ku a cikin waɗanda suke a wajensa wato ya ambace ku a babban majalisi ar-rafiqul a'la yace wane yayi mabayina abinci sun je sun ci abinci a gidansa wato Allah ya maka wannan shaida a san da kai yayin da duk ka daga hannu kai addu'a sai a ce wannan shine wanda Allah ya ambata mana bayin Allah na gari suna cin abinci a wajensa Allah ka amsa addu'arsa to wannan kaga duk bisa gayyata ne to ya nuna muhimmancin in an gayyace ka ka amsa to amma waɗannan wanda aka ambata a wannan surar su ba sai da gayyata ba ya halatta ka je ka ci abinci a gidansu wannan wato wannan kamar da Shehu Abdullahi yace ya halatta a ci abinci daga gidajen waɗannan da aka ambata ko da ba sa nan in ya san cewar wato za su yadda ba za su bata rai da wannan ba ko kuma akwai karina ta halin da suke ciki ko ta al'ada cewa bisa al'ada waɗannan ko suna nan ko ba sa nan za ka je a sa maka abinci ka ci gidan baffanka ne gidan kanwarka gidan kaninka an san cewar wato bisa al'ada babu wani abu da za a ce ai bai kamata ba ka je ka ce a zuba maka abinci ka ci ba sai da izinin mai gidan ko sai da izinin ita kanwartaka ko makamancin wannan dan haka ne an aka kebance waɗannan saboda an saba ana sakin jiki da sha'aninsu to ita kuma wakilci ta al'ada kamar wakilci ce ta lafazi in aka ce to na baka izini ka zo ka ci abinci ko bana nan in bai faɗa da lafazi ba al'ada tana tsayawa a makamin lafazi to sannan Allah ta'ala ya ce babu laifi a gare ku ci tare ko daban-daban wato babu laifi ku haɗu ku ci ko kuma kowa a sa masa kwanan sa ya ci daban-daban wannan ka'ida ce da Allah ya kawo a cikin alkur'ani domin ya rusa al'adar jahiliya domin al'adar larabawa shine suna ganin aibi ne mutum ya ci abinci shi kadai an ce sun gaje ta ne daga abinda suka gada a shari'ar a sunnar annabi ibrahim cewa ya kasance baya cin abinci shi kadai in dai aka kawo masa abinci sai ya fita ya nemo wani wanda za su ci abinci tare da shi in shi kadai ne ba zai ci wannan abin ba to kaga wannan akwai haraj akwai takura a cikin shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sauƙaƙa mana wannan hukunci yace babu laifi ku ci tare ko ku ci daban-daban babu laifi ko babu wanda zai ci abinci tare da kai ka zauna kai kadai ka ci abinci tare da cewa an fi so a haɗu domin kamar yanda ya zo a hadisin wahshi cewa wani ya zo ya kai kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah muna cin abinci amma ba ma koshi sai ya ce la'alla kuna rarrabuwa ne wajen cin abincinku suka ce muna yi ya rasulullah yace ijtami'u ala ta'amikum yubarak lakum fi ku hadu wajen cin abincin ku za a sa muku albarka a ciki wato ku hadu ku ci tare sai a sa muku albarka eh ku hadu ku ci tare sai a sa muku albarka ba mu yana yanda ake ba mai gida abincin sa shi kadai hadda tuma kasa za a rufe masa shi kadai zai ci la sharika lahu maimakon ya zauna su ci tare da matar da ƴaƴan duk a ci gabaki ɗaya tare to wannan shine za a samu albarka amma akan mutun ya ci abinci in mutane kowa ya ci abinci shi kadai to wannan sai mutun yayi ta ci baya koshi tunda ba yawan abinci ne yake kosarwa ba albarka ce take kosarwa albarka ce to ita kuma albarkar ita ake nema to ɗaya daga cikin hanyoyin samun ta a hadu wajen cin abinci to sannan Allah ya ce ya fadi ladabin shiga gida yace idan kuka shiga gidaje to ku sallama akan kawu kanku nan an yi tankiyar wato kowane gida ne ma in kuka shiga ku sallama akan kawu kanku wato ku gaishe da kawu kanku da gaisuwar sallama shine ma'anar fasallimu ala anfusiku idan akwai mutane a gidan idan babu kowa a gidan shi ma ku sallama shine kamar yadda aka rawaito daga Mujahid da Qatada ibn Da'amah as-Sadusi suka ce idan mutum ka shiga gida wanda babu kowa to sallamar da zaka yi kace assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin amincin Allah a gare mu da kuma akan bayin Allah salihai to duk mala'iku da suke wajen sai sun amsa maka wannan sallama shi yasa Mujahid yake cewa gaisuwar shiga masallaci kai sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaisuwar shiga gidanka kai sallama ga mutanen gidan gaisuwar shiga gidan da babu kowa kace assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kaga masallaci in ka shiga kace assalatu wassalamu ala rasulillah bismillah assalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik amma sai da kai shimfida da me da gaisuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da duk ka shiga masallaci in ka shiga gida kuma kace assalamu alaikum wato ba mutun ya tsaya kikam yana jira shi za a yi musallama ba ga mai gida ya dawo a'a in kai kace assalamu alaikum wannan zai dan rage maka girman kai zai dan sa maka rahama amma ka shiga kamar ana ganin dodo ya zo to ba haka ake son a gidan musulmi ya kasance ba ka shiga a ga kan cewa rahama ta zo kana shiga ka shiga da sallama sai Allah ya fi sifanta wannan sallama da cewa tahiyatan min indillah gaisuwa daga Allah ma'ana Allah ne ya zabar mana wannan gaisuwa da ilhama da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ita ce gaisuwar al'ummarsa assalamu alaikum ya sifanta ta kuma da cewa bayan ya ce daga Allah take sifa ta farko kenan ta biyu mubaraka mai albarka mai tarin albarka saboda addu'a ce domin assalamu sunan Allah ne ma'anarta wato aminci ya tabbata a gare ka ma'ana babu wani abu wanda yake zai takura zai cutar da kai sannan na aje komai da komai na gaba na kiyayya na fuskance ka da zuciya mai tsarki wadda babu gillu da hasadu a ciki da hasada a ciki shine ma'anar wannan ma'ana biyu ne a cikin assalamu alaikum ai wato assalamatu alayka da kuma assalamatu wal musafa minni ilayka wato kubuta aminci daga zuciyata da kuma tsarkakewar zuciya daga wani abu na mugun nufi a gare ka na mugun nufi daga gare ni zuwa gare ka wannan ya tabbata babu wannan wato ka saki to wannan zai sanya wanda aka yi masa wannan gaisuwar ya zamanto ya samu faranta rai shi yasa sai yace tayyiba wato mai farantawa gaisuwa mai farantawa wanda yazo yace maka assalamu alaikum inda ya san ma'anar sallamar to zai fahimci cewar wannan ya nuna kan cewar babu komai tsakanina da kai sai alheri sai kyakkyawan nufi kuma wannan gaisuwa da tazo daga Allah tafi gaisuwar da take ta jahiliya kamar yanda suke yi im sabahan wato wayewar garinka wayewar gari mai alheri a gare ka good morning kenan good morning shine kamar yanda larabawa suke cewa im sabahan ai wato ka samu ni'ima a wayewar garinka shine ma abinda turawa suke cewa na ma'ana good morning kuma abinda hausawa suke cewa barka da asuba to Allah ya musanya mana da gaisuwa wadda tafi wannan mubarakatan tayyiba to sannan Allah ya ce kamar haka yake bayyana mana ayoyi dan mu samu hankali a cikin wannan akwai ishara da cewar wato bayyana ayoyin Allah karanta ayoyin Allah da neman sanin hukunce hukuncen addinin Allah yana sa mutun ya samu hasken kwakwalwa dan Allah ya ce dan ku hankalta ku samu hankalin kwakwalwa shi yasa malaman addini sun fi kowa kusa da samun hasken tunani wato hasken tunani bisa wanunsu saboda albarkar irin waɗannan ayoyi da suka zo da kuma albarkar cewa kullun suna tunani da kokarin haddacewa da kokarin ganewa ga ma'anar zancen Allah da hukuncinsa da ma'anar zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hukunce hukuncensa to kuma wanda abubuwa ne wanda yake babu komai a cikin su illa hikima babu komai a cikin su illa adalci babu komai a cikin su illa gaskiya domin duk inda kaga adalci yake to anan hukuncin Allah yake duk inda kaga wani abu na rashin adalci ko an dangana shi zuwa ga hukuncin Allah ba hukuncin Allah bane to dukkan ku yayin da mutum kwakwalwarsa za ta zamanto kullun tana cikin zurfin tunani a cikin abin da yake adalci da hikima da gaskiya to zai zamanto hankalinsa hankali ne wanda yake mai haske sabanin wanda yake kullun tunaninsa da zurfafawar tunaninsa shine me aka yi a waje kaza me aka ce a waje kaza labarin me aka kawo labarin me aka ce wannan yana karanta abinda mutane suka sattara suka rubuta da miyagun halayensu sabanin ma mutum ka karanta abubuwan da mutanen kirki suka yi mu yanzu yawanci labarurukanmu da ake yi da yawa-yawan abubuwan da ake karantawa ta hanyar wato a dakunan sada zumunta ai duk ba wani abu bane illa wasashen zance zance wato labari wanda ke bashi da wani ma'ana yau wannan motar tayi reverse a waje wanda yake lane guda saura ka dan ta fada rami aka nuno yadda direban yayi dabara ya fitar da wannan shikenan labari ne sai kai kana karantawa jikinka na rawa bari ka tura group shikenan to wanda kwakwalwarsa kullun a cikin wannan take ina zai samu hankali ina zai samu basira ina zai samu yanda zai gane cewa walal akhiratu khairun laka minal ula lahira ta fi duniya ba zai gane wannan ba amma yayin da zai karanta ayoyin Allah to duk zai samu wannan tunani da basira da budewar tunaninsa da budewar kwakwalwarsa na'am
وإذا كانوا معه على أمر من جانب لم يدعوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور
Allah ya ce innamal mu'minuna ku sani dai mu'minai sune kadai waɗanda suka bada gaskiya alladhina amanu billahi wa rasuli waɗanda suka bada gaskiya suka yi imani da Allah da manzansa wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami' kuma idan suka kasance tare da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan wani al'amari mai hadu mai sa a hadu domin sa shine kamar al'amarin wato da za a yi shawara kan maslahar al'umma kamar kuma taro irin na sallar juma'a ko sallar idi ko taron karatu ko taro domin a fita yaki to yayin in suna tare da shi lam yadhhabu ba sa tafiya dan wani uzuri ya zo musu su kyale shi hatta yasta'dhinu har sai sun nemi izinin sa innal ladhina yasta'dhinunak haqiqa waɗanda suke neman izininka ya rasulullah ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasuli waɗancan su ne waɗanda suke masu ba da gaskiya da Allah da manzansa fa idza sta'adhanuka li ba'd sha'nihi idan suka nemi izininka ga sashen wani abu na sha'aninsu wanda yake muhimmi har za su bar zama tare da kai fa adhan liman shi'ta minhum to ka ba da izini ga wanda ka so daga cikinsu wanda ka ga dama ka ba shi izini wato idan ka san uzurin nasa ya cancanta a ba shi uzuri to sai ka ba shi uzuri ka sai ka ba shi izini wastaghfir lahumullah kuma ka nema musu gafara Allah inna Allah ghafurur rahim lalle fa Allah mai yawan gafara ne mai tsananin jin kai wannan an bayyana alamar mu'minine da take tantance su da munafikai domin munafikai saboda rashin ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa ganin ya cancanta su nemi izinin sa in za su fita saboda in suna zaune ana magana akan wani al'amari da ya tara musulmi da ya tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da musulmi dan ganin maslahar al'umma ko kuma dan jin zancen Allah dan jin hukuncen Allah wannan abun ba shine a gaban su ba domin maslahar addini ba ita ce a gaban su ba bayanin hukuncen Allah ginsar su yake yi sai ji me wannan bata lokaci ne wannan abun ai duk an sani me za a yi ta nanatawa a yi ta fada ai kullun bazancen kenan wuta aljanna kuma babu wata magana in ba wannan ba sai abun ya ginshe su to kuma ba sa so su tashi su fita a san sun fita saboda haka sai su zaru jiki su fice su silale ba tare da an sani ba ba tare da neman izini ba to shine Allah ya yi tambihi ga cewa mu'minai ba haka suke ba mu'minai na gaskiya to su imanin su da Allah da manzon sa sallallahu alaihi wasallam da gaske ne sun yadda da Allah kuma sun yadda wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da matsayin da yake da shi na manzanci kuma in suna tare da shi yace a zo ayi wani zama to ba za su tafi ba har sai sun nemi izinin sa sun ce ya rasulullah ayi mana izini to wannan ya nuna muhimmancin haduwa don kulla al'amari ayi meeting kuma da muhimmancin shugabanci a wajen taro da idan za a yi taro domin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rayuwarsa wulatul umur shugabanni sune suke da wannan matsayi idan shugaba ya kira taro to ba a silalewa a zara jiki a fita ba tare da izinin sa ba saboda yin haka shine zai sa taron ma duk sai ya zagonye abinda aka tare don maslahar sa ba za a cin masa ba saboda watakila ana buƙatar ra'ayin kowa da kowa amma yayin da kowa ya rinka silalewa in mutum ɗaya ya silale zai sa sauran masu zari jiki su tafi sai ya zamanto abinda aka haɗu da shi ba a ga muhimmancin sa ba kuma abu ne muhimmi wanda har ya sa a haɗu domin sa to mu'minai ba halin su bane wannan halin munafikai ne shi yasa Allah ta'ala ya sake maimaitawa yace waɗanda suke neman izinin ka waɗannan su ne suke ba da gaskiya da Allah da manzon sa to sannan sai Allah ya ce to idan sun nemi izinin ka to ka ba mu wanda kaga dama izini wato ka ji meye uzurin nasa shin ya cancanta a bashi izini ko bai cancanta ba shine rataye mashi a gare shi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi dan san rai ba tunda shi Allah ya tsarkake shi daga san rai duk abin da yake yi gaskiya ne saboda haka idan ya so ba da izini zai ba da izinin ne bisa gaskiya idan ya so rashin ba da izini zai hana izinin ne saboda gaskiya shi yasa aka rataye abin da mashi'ar sa sallallahu alaihi wasallam amma wannan sa za a rataya shi ne da duban maslaha idan kaga akwai maslaha akan ya tafi to ka bashi izini to amma duk da haka kuma sai aka ce wastaghfir lahumullah ka nema musu gafara Allah saboda me saboda wannan abun ai tawaya ne yayin da suka gabatar da maslahar kansu akan maslahar zama a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daura al'amari wanda ya shafi al'umma baki daya ya nuna kan cewar mutum in ya fifita maslahar sa akan maslahar al'umma yayi abin da za a nema masa gafara Allah yayi duk da yake ba zinubi bane amma tarko aula ne tunda an bashi uzurin ma gashi an bashi uzuri kaga babu laifi kenan ko amma aka ce a nema masa gafara Allah saboda haka duk da yayi abin da aka halatta masa yayi amma yayi tarko aula barin abin da yake shine yafi wanda ya nuna muhimmancin girman wato al'amuran al'umma kuma wannan ya nuna mana girman neman gafaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sahabbai sune kadai suka samu wannan falala dan sune kadai suka samu istighfarin annabi sallallahu alaihi wasallam mubasharatan to sannan Allah ta'ala yace
la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ يَعْلَمُهَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
To sannan Allah madaukakin sarki ya ladabtar bayan wannan ladabi na cewar idan an zo majalisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira to kada mutun ya fita ba tare da ya samu ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, sai ya ƙara kuma wani bayanin wani ladabi tare da shi saboda matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da, kada ku sanya kiran manzon wato a tsakaninku kamar kiran sashen ku ne ga sashe. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasalluna minkum liwada, lalle haqiqa Allah ya san waɗanda suke zara jiki daga cikin ku a boye. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri, waɗanda suke saba umarninsa wato manzo sallallahu alaihi wasallam, masu saba umarninsa to su ji tsoro. An tusibahum fitna, kada wata fitina ta shafe su. Aw yusibahum azabun alim, ko azaba mai radadi ta same su. Wannan narko ne. Wato Allah ya ce kada ku sanya kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakaninku, ma'ana kira wato ya kira ku ku zo taro, ya ce a zo, kamar a ce as-salatu jami'a, a ce kowa ya zo masallaci, ko kuma a yi wani kira dai wanda za a ce ajib rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kada ku sanya amsa kiransa da yayi muku kamar wani daga cikin ku ya kira wani ne. Kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne a amsa shi, wajibi ne a amsa shi, kamar yadda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum, ya ayyuha ya ku wanda suka imani ku amsa kiran Allah, ku amsa ma Allah da manzansa idan ya kira ku ya zuwa ga abin da zai rayar da ku. Wajibi ne ya amsa kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ko a sallah kake, ko sallah kake in ya kira ka sai ka tafi kawai. Sannan in ka dawo kuma gini za ka yi akan sallar, ginawa za ka yi, ba sakewa za ka yi ba. Na'am, ba sallama, amsawa za ka yi kawai, labbaika ya rasulullah sai ka tafi. Haka yazo a hadisin Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, mun karanta shi. To wannan ɗaya daga cikin ma'ana kenan, kar ku sanya kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakankaninku kamar kiran sashen ku da sashi. Ma'ana ta biyu, kada ku sanya kiran da kuke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuke kiran juna. Wato kada ku ce ya Muhammad, ya ibn Abdul Muttalib, ko ya ibn Abdullah, ko ya Abul Qasim, kada ku yi. Kada ku kira shi da waɗannan sunaye, sai dai ku ce ya Rasulullah, ya Nabi Allah, sai dai ku yi haka. Dole ku saka ya masa suna, kada ku kira shi gatsal haka, babu girmamawa. Kun ga yadda Allah yake kishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wato gaskiya fa jin ƙan Allah ne gare mu, saboda shi matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi wannan girma, ko ba mu ba shi ba, Allah ya riga ya ba shi. Tunda duk abin ai Allah ya yi masa haka, kaga babu inda Allah ya ce ya Muhammad a cikin Alkur'ani, sai dai ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabiyyu, haka yake cewa ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikr. Ko da yake wannan ai Allah yana hikayar abinda kafirai suka faɗa ne, amma shi Allah ya ce masa ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabiyyu. Amma ba zai kira shi ba ya ce ya Muhammad, kamar inda ya ce ya Musa, ya Ibrahimu a'rid an hadha, ya Nuhu bit bi salamin minna wa barakatin alayk, ya Adam uskun anta wa zawjik. Duk sauran annabawa ya kira su da sunansa, amma shi sai ya ce ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul. Saboda haka mu ne Allah ya ji kai cewa kada mu yi haka, mu yi abin da Allah zai fushi da mu. Dan yayin da zaka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ka fade shi gatsal haka, to wannan ka wato baka girmama abin da Allah ya girmama ba, dan Allah shi kansa ya girmama shi. bai cancanci kai koyi da Allah ba to shine sai Allah ya fada balo balo ya ga mana dan wato mu kuka da kanmu sannan daga cikin kada ku sanya kiransa kamar yanda kuke kiran junanku wato kada ku kira shi ta bayan gida innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun wanda suke kiranka daga bayan gida su daga murya ce ya wani a kada ku shi yasa da wannan ayat suratul hujurat ta sauka sayyidina umar in ya tashi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar rada yake da sassauta murya har sai rasul sayyidina rasulullahi ya ce masa me kace ya umar sannan ya dan daga murya ya jiyar da shi saboda isamatuka wajen ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda suka riske shi wanda kuma basu riske shi ba bayan sa to haka ya kamata ai ladabi da ambaton sa da sunnar sa da karanta hadisan sa yayin da ake karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ka kuka da kanka wato ka farga kada ka je ana karatun hadisai kana ta surutu kana da daukaka murya sama da muryar mai karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam in kai haka ba kikkiawan ladabi ba to sannan Allah ya ce Allah ya san waɗanda suke silalewa don ya tasallalun kamar Hausawa daga nan silalewa suka dauka wato suke zara jiki liwazan a boye wato suna suturce juna ai ga wani ya kare mu bari mu fice Allah ya san waɗanda suke wannan to sai Allah ya gargaye ce waɗanda suke saba al'amarin sa su ji tsoro kada musi wata fitina ta same su ko kuma azaba mai radadi ta same su wato wannan ya nuna bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam dole ne domin Allah baya narkon azaba sai akan abin da yake wajibi shi yasa in annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarnin abu asali wajibi ne ayi sai in wani abu ya nuna kan cewa wannan umarnin na mustahabbanci ne akan wannan kissan ne wani mutum yazo wajen Imam Malik yace ya Aba Abdullah ni ina so na dauki ihrami na daga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin rawda wato zai tafi hajji ko umra maimakon ya je Dhul-Hulaifa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka sai ce shi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam zai dauki ihrami sai ce kada kai ka tafi Dhul-Hulaifa yace haba ya Aba Abdullah yan mulamulai ne kawai fa zan kara yace ina ji maka tsoron fitina fitina wace fitina dan na kara kawai yar tafiya yar kankanwa yace wace fitina ce ta fi girma bisa ka rinka ganin ka gano wata falala wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai santa ba ka dauka ka fice annabi sallallahu alaihi wasallam wajen san alheri sanin ya karanta masa wannan ayar wato me saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ana ji masa tsoron zai fada cikin bid'a ita ce fitina fitinar da ake nufi ɗaya daga cikin jinsinta bid'a shine ka bar sunna ka bar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kirkiri wani abu ka ce shine addini kai ta shan wahala sai ka zamanto hal unabbi'ukum bil akhsarina amala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a to sannan Allah ya rufe surar da cewa ala ku fadaka ku ji ku tattaro hankulanku ku ji inna lillahi ma fis samawati wal ard lallai abinda ke cikin sammai da ƙasa na Allah ne shi kadai kamar ba mu san wannan ba amma sai da Allah ya ce ala domin tazkiri ne a tunatar da kai wannan ka sani shine wa'azi kuma shi yasa wato kalmomin tauhidi ake ta maimaita su akwai lada a ciki sannan kuma akwai gina imani la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir to nan ma yace inna lillahi ma fis samawati wal ard abinda ke cikin sammai da kasai na Allah ne shi kadai qad ya'lamu ma antum alayhi ya san abinda kuke ciki abinda kuke a kansa ya ku mukallafai duk abinda kuke ya sani daga ciki har da wannan shige da ficen naku da kuke yi da silalewa masu silalewar su fita daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yayi kamar bai sani ba Allah ya sani kuma Allah yana sanar da manzansa wa yawma yurja'una ilayhi kuma ya san ran da za a mayar da su ake mayar da su zuwa gare shi Allah ya san abinda ran da za a mayar da mu yaya za mu tashi daga ina kowa zai tashi ba wanda ya san inda za a binne shi daga inda aka binne ka daga nan zaka tashi Allah ya san yanda za mu tashi a wani hali za mu tashi fa yunabbi'uhum bima amilu sai ba su labarin abinda suka aikata to komai suna yi yana kiyayewa wallahu bi kulli shay'in alim, Allah masani ne da dukkan komai. Akwai hadisi wanda ban ambata ba, shine hadisin Abu Huraira wanda Ibn Kathir ya kawo a cikin tafsirin innamal mu'minuna dinna. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan taha ahadukum ila al majlis, idan ɗayan ku ya tike yazo majlisi, falyusallim to yay sallama, in yazo majlisi yay sallama yace assalamu alaikum. Fa idza arada an yaqum falyusallim, idan ya so ya tashi, in yazo kuma zai tashi zai tafi, falyusallim yay sallama. Fa laysatil ula bi ahqqa min athaniya, ta farkon ba ita ba ta fi cancantar ta biyun ba, wato kamar yadda ta farkon take dole yayi, wato take lizimta yayi, aka shar'anta masa haka ta biyun ma. Wato idan mutum ya zo majalisi yayi sallama, in zai tashi, in zai tashi daga majalisi shi ma yayi sallama. So da haka idan musulmi sun hadu, ba lokacin haduwar kawai ake sallama ba, hatta lokacin rabuwa ma sai ayi sallama. Da wannan ne Allah ya kawo wato wannan sura ta kare da wannan wa'azi da cewar Allah abinda ke cikin sama da ƙasa nasa ne, kuma Allah yana da sani da komai. Sanin Allah da komai shi yake san, shi ne mutum zai rinka tunatar da kansa domin ya zamanto mai muraqaba. Kun ga yanda Allah yake tabbatar da iliminsa, ilimin Allah yanda yake Allah yake tabbatar da shi da uslubin alqur'ani na sifofin Allah, shi ne a rataya shi da abinda zai sanya ka ka zamanto mai muraqaba, mai kiwon Allah, ka san cewar Allah ba abinda yake buya a gare shi. Allah ya san abinda muke a kai, kuma ya san yadda za a tare da mu ranar alkiyama. Ya san wannan ilimin Allah ya rataya da abinda yake yanzu miki ike gudana, wanda yake buya ga dayawa daga cikin halitta, amma shi ba abinda yake buya a gare shi. Ilimin Allah ya rataya da abinda ya riga ya wuce, saboda haka abinda ke cikin sama da ƙasa din nasa ne ya san shi. Haka kuma ilimin Allah ya rataya da abinda zai zo, kai da abinda ma ba zai yiwu ba, inda zai yiwu yaya zai kasance, ilimin Allah ya rataya da wannan. Saboda haka ilimin Allah ba wasa bane. To idan mutum yana sanin ilimin Allah da gasancewarsa ya rataya daga dukkan komai, komai sirantarsa, komai girmansa, to wannan yana wajabta masa ya zamanto mai tsoron Allah, yana wajabta masa ya zamanto baya buƙatar sai da ɗan hizba sannan zai ba Allah, baya buƙatar sai yana cikin mutane ko sai yana cikin inda ake ganinsa da mutunci sannan zai ba Allah, ko shi kadai ne inda babu wanda yake ganinsa, babu kowa sai shi kadai, haka zai tsare iyakokin Allah. To wannan abinda ilimin Allah yake wajabta mana kenan. Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin masu cikakkiyar muraqaba a gare shi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وردنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.